الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود وديع الله سبحانه وتعالى ديسك هدمو أون يمتي نا الهمس شاءكو جوات رمضان شكرتها dubu shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 11 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma goma July ba goma ba ba 11 bai nace kwana biyu ne tsakanin su, to shikenan lissafin kwana biyu ne ba su kar mu ci lokaci. Goma ga watan July ko tayi na dubu shekara ta 2014 kafin ci gaba da darasin nan, idan ba ku manta ba shekarar da ta gabata akwai wani malami da ya mana waya daga Madina nan ko Malam Muhammad bin Abdullah Zarban Al-Ghamidi, shine babban ko cikin limaman masallacin Quba. To yau ma muna da alƙawari da shi, yace ku da fata na ƙarshe abugo yanzu na ga zan ba shi dama mu kai magana sai fassara muku abin da ya faɗi, sannan sai mu shigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Safin la bkhair ya shaykhana, alhamdulillah barakallahu fik, Allah yubarik fik. Jahiz wasil was shan jahizun ay wasil wasil bil kalam bas ayna sawt wadih shan barakallahu fik. shukran shaykhana barakallahu fikum Allahu yahfazukum insha Allah shaykhana bi idhnillah shaykhana hafizakum Allah insha Allah shaykhana la bas insha Allah jazakum Allah khairan barakallahu fikum yassara Allah umurakum barakallahu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah to kun ji ko ina jin babu kata fasara ko masu jin larabcin a cikin ku da yawa sai alhamdulillah kamar yadda kuka ji daga bakin wannan bawan Allah ya faɗa mana sunansa da kansa a bayan sallama da kuma yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallama ta musamman ga ƴan uwa musulmi a jihar Jigawa ya faɗi sunan birnin Kudu masu sauraron wannan darasi ya faɗi kuma sunan mai darasin wani sannan yayi sallama ga dukkan al'ummar musulmi ya kuma gabatar da kansa yake cewa shine yace ni ne dan uwanku Muhammad ibn Abdullah Zarbat wanda dai in ba ku manta ba a irin wannan lokaci shekarar da ta gabata yayi mana irin wannan waya din wannan bawan Allah shine ɗaya daga cikin limaman masallacin Quba a Madina kun san masallacin Quba shine masallacin farko da aka gina a musulunci gaba ɗaya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kafin ya shiga cikin garin Madina lokacin da ya zo ai mun karanta a darasin sira ko sai da ya fara tsayawa a wannan ƙauye ko gefen gari na Madina wani wuri ana ce masa Quba yanzu ya zama gaba ɗaya cikin garin Madina ya gina masallaci ya sati biyu a wurin sannan kuma daga ba ya shiga cikin gari ya gina masallacinsa da ake cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sananne dai to kuma wannan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan zo ziyara gare shi yakan je yayi alwalacin daga gida ya kintsa ya je ya salla raka'a biyu a can kowane mako har ya faɗi cewa duk mutumin da yayi irin wannan kamar yadda yayi wato duk sati ko kowane ma lokaci dai ya samu dama yayi alwala daga masaukinsa ya je masallacin Quba ya raka'a biyu to ladansa kamar ya je umara ne Makka ya dawo don haka ina cikin masallatai masu tarihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to wannan bawan Allah shine limamin ko ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci kuma yayi retire saboda shekaru daga jami'ar Madina da shine mataimaki kamar kashe na hudu bayan shugaban jami'a da kuma abin nan deputy vice chancellor academic da deputy vice chancellor administration da aka saba to sai shine kamar bangaren admin da finance na wannan jami'a baki daya kun san IDAF ko yanzu to kamar shine na duka jami'ar kamar kace basa yawa to kuma abin da ya hada shi da Najeriya wani tarihi ne mai tsawo kasancewar yana cikin waɗanda suka fara zuwa daura da ake turo malamai su zo su koyar da malaman larabci a nan Najeriya tun 1981 aka fara wannan abu lokacin da za su zo a jami'ar Bayero a gadan ɗalibai ma suke kwana lokacin nan har daga baya ake ba su masauki har daga baya dai abubuwa suka bunƙasa kamar da kuka sani wannan bawan Allah yana da wata ƙauna ta musamman ga Najeriya kamar da kun ji ya faɗa ya ce yana son 'yan Najeriya yadda ya kamata kuma babban abin da ya haɗa ba wani abu ba alaƙa ce ta imani yana son dukkan abin da zai samu Najeriya na alheri yana kuma ƙin dukkan abin da zai samu Najeriya na sharri a lokaci ba lokaci zuwa lokaci yadda ka san ya'ya da mutum ya haifa kuma dama mu a gunmu hakan ne yakan yi wa yana tambaya me ake ciki ya ake kaza da shawarwari to ga yadda ya kamata ku rika kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza duka domin shiryar da waɗanda su suka san sun musu tarbiya kuma gaba ɗaya dukkan 'yan uwa musulmi duk wanda dai suka yi karatu a jami'ar Madina
ba wai ko ya ware wasu ba, duka ƴaƴansa ne, kuma duk yana damuwa da su. Wanda wannan abun yana taimakawa wajen samun ƙarfin gwiwa da yadda kuma mutum zai zama daidai wa daidai insha Allah akan hanya. To daga cikin wasiyar da ya mana, na farko dama ya ce gaisuwa ce, kuma ya ce yana mana murna da wannan wata mai alfarma, wato wannan wata na Ramadan, kuma yana addu'a Allah ya sa mu cikin wato waɗanda za su dace da azumtarsa da kuma ƙiyami a cikinsa imanin wahci saba, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa cewa man sama ramadana, akwai kuma man qama ramadana, din duk akwai imanin wahci saba, duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani, yana mai sa ran samun lada agun Allah, to za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Haka nan wanda ya qiyamul layl, ya tsaya a watan ramadan da ibada, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Sannan yayi magana akan abin da ya shafi falalar wannan wata, cewa muribaci wannan wata, bayan yayi wannan yayi fadakarwa akan muhimmancin abin da ya shafi watan, yace lalle mu yi kokari mu ribanci wannan wata da abin da Allah madauki ya aje a cikin sa na falalla da daraja, mu bautawa Allah da istihadi mai karfi, kuma sannan mu koma zuwa ga Allah duk halin da muke ciki, to ba mu da mafita in ba koma zuwa ga Allah ba. Koma zuwa ga Allah, ai tamassuki da littafin Allah, wato ai riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce babbar mafita. Sannan magana akan mutanen Najeriya gaba ɗaya, ce ya ahli Najeriya, ku ji tsoron Allah wajen abin da ya shafi rukun ku da addini, ku ji tsoron Allah wajen taimakon junanku da son junanku a da kokarin dukkan abin da za a yi na zaman lafiya. Wanda dai dama wannan kuma yana cikin abin da ya saba magana a kansa, cewa a kira zuwa ga zaman lafiya, kira zuwa ga natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan wannan wata dama ce da mutum ya samu, al'umma suka samu, duk wata damuwa da muke ciki to mu koma zuwa ga Allah da yawan addu'o'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, cewa idan bayina suka tambaye ka akaina to ni kusa nake. Kamar da muka san wannan aya cikin suratul baqara ya kawo ta, yake cewa lalle a koma zuwa ga addu'a, a roƙi Ubangiji duk wani hali mummuna babu mai yaye shi banda Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a ƙarshe ya ƙara nan daga kira zuwa ga cewa a ribaci wannan wata, wannan wata fa akwai alherai da yawa da Allah ya aje a cikinsa, ta ɓangaren cewa a wannan wata Allah yana ninka ayyukan mutane. Sannan kuma a wannan wata gashi mun yace mun zo wajen goma ta biyu, muna cikin goma ta biyu ta wannan wato wannan wata mai alfarma, wato wata Ramadan, tunda mun gama goman farko muna goma ta biyu, kuma za a shiga goman ƙarshe. Har yace a goman ƙarshen nan akwai daren Lailatul Qadri, daren da yafi wata dubu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani, da yake cewa kamar fa mutum yayi ibada ne ta shekara 83, inda kuma wani dama haka yake, mutum ya shekara 83 yana ibada, to shine zai sami, ko kuma in ce ba zai kai abinda mun zai samu a daren Lailatul Qadr ba, tunda Allah madauki cewa khairun min alf shahr, wato daren Lailatul Qadr yafi dare ko wata guda dubu, yafi wata guda dubu. Kaga wata dubu kuwa shekara 83 ne hadda ƴan watanni. Don haka yace a ribaci wannan lokaci, ai amfani da shi a roƙi Ubangiji da addu'o'i salihai, kuma sannan a ƙasƙanta zuwa ga Allah, a koma fa zuwa ga Allah. Babu mafita daga kowace matsala in ba koma zuwa ga Allah ba. A gyara ayyuka, yace a sojuna, babu wato zamba cikin aminci, babu yaudara, babu ƙarya, duk waɗannan abubuwa ya ja hankalinmu a kai. Kuma sannan yace lalle mai ƙoƙarin duk da zamu mu haɗa kanmu, babu abin da zai sa ɗan adam da shi da ɗan uwansa ya samu ƙarfi irin haɗin kai. Ya kawo wannan aya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, duk dai kuna jin waɗannan abubuwa, cewa ku haɗa kanku bisa abin da yake wato albirri, shine addini da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma wato taqwa, tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku haɗa kai akan abin da ya shafi saban Allah da kuma keta haddi da zalunci. Allah madauki ya hana wannan. Da dai maganganun da ya faɗa, wanda da yawa daga cikin ku sun ji abin da ya bayyana, na iya tuno shi na faɗa, falillahi alhamdu ina jin dai a dunkule na ga muku abin da ya fada sauran abin da ya rige kuma wanda ya ji daga sauti insha Allah zai ji muna fata Allah madauki ya saka masa da alheri irin wannan kauna da yake mana ban san wata kasa da yake musu irin wannan abun ba saboda ni na san zaman da muka yi da shi kullun alakar mu irin wannan ce cewa to jama'a fa ai hakuri da su abi su a hankali kaza da kaza da kaza da kaza kuma ai a rayuwar mutum ma kamar da nake fadi dazu a ce ya samu mai masa wannan irin gatan ba karamar taimako ne ba daga Allah ko ba haka ba yau ya zama cewa al aqalla kana da wato kamar da dama daiman idan mutum zai daure duk abin da zai zama cewa alaka da malamai kullun karkabar alakar da malaman da suka koya maka ya zama cewa kullun da neman shawara da yadda za a yi kaza da yadda za a yi kaza to shi kuwa sai dai a ce mu mun gaza daukar shawarar da yake ba mu amma duk abin da zai amfani musamman kamar da na taba ambata mana wannan bawan Allah irin san da yake wa Najeriya da san ta zauna lafiya akwai mutane da yawa a Najeriya da ba su da irin wannan sha'awa zaka a Najeriya mun ba musamman me ba amma su daga nesa da suke hangowa kullun fatan su Allah ka dai waɗannan abubuwa na damuwa Allah ya kawar kuma a ƙarshe kar manta ya ce yana fata ƴan uwa za su sa shi addu'a dan a hali yanzu ina cikin wani hali na rashin lafiya ko tafiya baya iya yanzu akan kujera ake tura shi saboda ciwon siga da ciwon zuciya ya hada da kafar kamar a yanke to amma Allah ya sa ba a yanken ba dan dazuma da muka waya da shi ke cewa kafarsa ta hagu ba iya ko miƙewa ma a kanta yanzu dai yana zuwa tarawihi yana zuwa salloli amma tura shi ake a kujera amma sautinsa kai ka ce a kafa yake yau to don haka yana buƙatar addu'a Allah madauki ya bashi lafiya Allah ya ba mu lafiya baki da dona ga sai mu koma darasin mu ko mallam ya karanta ayoyi bayan ayat da muka karanta a jiya wanda muka gama akan ta dangane da kisar annabi Ibrahim da roƙon da yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya nuna masa yadda yake rayar da matattu nan ne muka tsaya da mako to za mu dan fa'idoji ɗaya ko biyu sai mu karanta wannan ayar cewa insha Allah fa'idar farko tawassuli daga cikin wannan fa'i ko fa'idojin da za mu fa'idanta da wannan ayar da muka karanta jiya أن التوصل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوصل بها كو يتوصل بها الرسل وتوصلي زواج الله دربوبية سا ينتكين أبند من زنيس كسابي من أنك دوبا أدعو إن القرآن دا النبا واسكي دا من زني غالبي دا مسكي يا ربي دا ربي سكي شيني أبند ما لم يحنقو كتوانا wato tawassuli ne zuwa ga Allah da rububiyarsa roƙon sa ya Allah kai ne ubangiji mu to muna roƙonka kaza galibin addu'a da take cikin alqur'ani daga bakin annabawa zaka ga da wannan take in da lafazin ifradi ne rabbi in da jam'i ne rabbana 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 to wannan yana nuna cewa ashe annabawa suna tawassuli zuwa ga Allah ne da rububiyya su roki ubangiji da wato haƙƙin sa na rububiyya ya biya musu bukatun su wannan ya isa haka banda wannan daga cikin fa'idoji ba laifi mutun ya nemi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa wani abu na ilimi dan ƙarin yaqini kamar yadda annabi Ibrahim ya nema wannan abin da ya shafi ainul yaqin da kuma khabarul yaqin mun yi magana akan sa jiya ko ba sai mun maimaita ba daga cikin fa'idojin wannan aya har yanzu tabbatar da magana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma mun sha magana akai ba sai mun nannaga akai ba daga ciki kuma har yanzu addu'ar ko kuma fadin da yayi lokacin da Allah ya ce awalam tu'min ya nabi Ibrahim yace yace qala bala walakin liyatma'inna qalbi to wannan malamai suka ce dalili ne akan imani yana karuwa yana raguwa na ambata mana wannan cewa la'allam zo kansa shi ma dai ba sai mun dauki lokaci ba mun sani a cikin mazhabar ahlus sunnati mabiya qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba abu ne dunkule haka kwaya daya kamar wato wani lemo ko wani abu da yake cikin zuciya in ya fita zai fita gaba daya bane a'a shu'ab ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa imani yana da yanki wajen 70 da wani abu ko 60 da wani abu kuma mafi daukakar sa shine la ilaha qaulu la ilaha illallah mafi kasa kuma shine imatatul adha anit tariqi wannan kun ga dalili ne akan cewa ashe imani yana karuwa kuma yana raguwa tunda ba abu ɗaya bane gurgudan da'arka gurgudan karuwar imani gurgudan yaqinin ka in ka sake samun wani yaqinin da gaskatawa to imani yana karuwa wannan yana cikin abin da zan fahimta a dukule akwai maganganu dai da yawa akai dole mu bashi haka saboda mu karanta ayar da take gaban mu yau wanda malamin karanta alƙalla ko minti amana da mintuna da yawa mako to insha Allah a fadin Allah subhanahu wataala مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta yana mana wani kwatance ne wanda idan mun lura sosai zamu ga wani dori ne akan abin da ya gabata ayoyin da suka gabata Allah madaukaki yayi mana ishara zuwa ga amfani da ayoyi kauniya dan tabbatar da wato imani da Allah madaukaki yana rayar da matattu kuma cewa akwai tashin alkiyama saboda amfanin da aka yi da abubuwan da ido zai iya gani ya ƙara yaqini yaqinin da ya samu na imani wajen yadda saboda labarin da manzanni suka bayar ya yadda da shi ya amince har zuci kuma ya samu yaqini to ana iya ƙara wani yaqinin idan aka ga abu da kuru-kuru wannan kuma yana yiwuwa ta hanyar bada misali to bayan Allah madauki ya nuna wa waɗancan mutane wasu daga cikin su annabawa irin wannan ayoyi na wato ra'ayul aini to nan kuma zai kawo mana misali wanda kowa da kowa zai iya gani ta hanyar misali mun fahimci abin wato wannan ma wani abin ne da ake so a ja hankalin mu a kansa ko zuwa gare shi ta hanyar cewa ashe idan aka ba mutum misali yakan ga as'al abubuwan da ya suranta a imanance to za su ƙara bayyana kuma saboda an ba da wannan misali menene misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mathalul ladhina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ba da dukiyoyinsu a hausance galibi muka zo fassara yunfiquna infaqi muna cewa ciyarwa ciyarwa fassarar ta it'ami shine ma'anarta it'ami shine ciyarwa amma dai koda bahaushen da yace ciyarwar in yace fi sabilillahi da kuma hanyoyin ciyarwa la'alla tanan zaka gane cewa ba iya abinci yake nufi ba amma dai in an ce infaqi abinda ake nufi shine albazlu miƙawa ka miƙa ka bayar ka taimaka sawa'un wajen cin abinci ne ko kuma abinda ya shafi ginin wani abu na addini to malamai suna cewa nan mathal da ya faɗa kuna ji a wurare da yawa a Qur'ani Allah madauki yana kawo lafazin mathal nan ma ya faɗa mathalul ladhina ba mithlu bane mathalul ladhina yunfiquna amwalahum to malamai suna tattauna me ma'anar mathal mathal a Qur'ani yana zuwa da ma'anoni guda biyu yana zuwa da ma'anar ashabah kamanni kamanceceniya yana zuwa kuma da ma'anar as-sifa yana zuwa da ma'anar mene as-sifa wato siffar abu kaza sai malamai suke cewa idan kaga an ce mathalu kaza ka mathali kaza to anan shine shabah in an ce abu kaza kamar abu kaza ne to wannan shine kamanceceniya amma idan aka ce kwatankwacin abu kaza sai aka kawo wani abun ba a kawo wani wanda ake kamanta su tare ba to wannan sifa ne kamar fadin Allah madauki da yake fadi a Qur'ani mathalul jannati allati u'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am wa anharun min khamrin ladhdhatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa kaga wannan sifa ce kamar yace mana siffar aljanna ita ce kaza amma da cewa mathalu kaza ka mathali kaza to wannan shi ake cewa shabah kamanceceniya tsakanin wani abu da wani abu kamar yadda Allah madauki cewa mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nar kaga nan ce kwatankwacin su kamar kwatankwacin wanda ya hura wuta ne to wannan tashbihi shine kamanta kaza da kaza da fatan mun gane wannan wannan dai malamai sun faɗi wannan ne dan fa'ida anan wannan ayar zamu ga Allah madauki ya kwatanta wani abu wanda irin wancan na farko ne maganar sifa ne مثل الذين ينفقون اموالهم بين مغنر تشبيهني tunda shi ma nan ga mumaththal ga al mumaththal bihi menene al mumaththal infaqi al infaq fi sabilillah ko kuma alladhina yunfiquna fi sabilillah dan abin da ya fada kenan cewa mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah sai ka mathali habbati to shi malamin cewa nan in mun lura mu ga kamar ba mutabaqa tsakanin al mumaththal wal mumaththal bihi abinda ake kwatantawa da abinda ake kwatantawa da shi menene abinda ake kwatantawa anan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kaga wannan zaka iya cewa kwatankwaci ne da mai aiki sai kuma aka bada misalin da aiki mana kwatance aka yi cewa aiko mai aiki kaza yayi kama da kaza sai aka kawo sufar aiki shi ne malamin suke cewa inda magana ce ta mu ta irin ta dan adam sai a ce da ba haka za a yi ba to amma Allah madaukaki ba a yi masa gyara kuma barin sa haka din ya nuna akwai wata hikima babba cewa ana iya kwatanta mai aiki da aikinsa ana iya kwatanta kuma aiki da aiki shi kansa shi yasa suke cewa akwai takdiri kamar a ce ne misalin ciyarwar shine aikin kenan misalin ciyarwar waɗanda suke ci da dukiyoyinsu ko suke bada taimakon dukiyarsu fi sabilillahi to kamar wato kwaya ne kwayar hatsi misali dan aka shuka ta kuma take tsirar da zangarniyar guda nawa guda bakwai a kowace zangarniya kuma akwai kwaya guda 100 zangarniya bakwai shine sumbula yawa shine sab'a sanabil jam'in sumbula ne fi kulli sumbulatin 100 habba a kowace zangarniya za a sami kwayar gero mu dauka gero ne akwai guda nawa guda 100 kaga an kada an samu nawa guda 700 to kaga nan kwatance ne na mai aiki da aiki to amma abinda ake nufi kwatancen aiki ne da aiki ma'ana ana kwatanta mana aikin waɗannan ne cewa in sun yi shi da ikhlasi wannan kuma yana cikin abin da zan fahimta daga fi sabilillah malmisin menene fi sabili as-sabil ana nufin at-tariq hanya kuma da Allah madauki ya ga mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu shi Allah madauki yana da hanya ta shari'a wanda shi ya sa mana ita to wannan ita ce ake nufi duk abin da yake akan hanyar Allah ne shi ya sa malamin suka ce nan wurin yana nuna mana abubuwa biyu yana nuna mana sharuɗan nan na karɓar aiki da menene ikhlasi da kuma mutaba'a wajihin ikhlasi shine idan mutun yayi fi sabilillahi ma'ana fi wajhillahi ibtiga'a wajhillahi wa ibtiga'a mardatillah dan neman yardar Allah dan Allah ya bashi lada to wannan shine ikhlasi kuma akwai ma'anarta a cikin fi sabilillah sannan idan ya bada dukiyar nan har yanzu a hanyar da Allah ya sani ba ta saban Allah ba ba ta bid'a ba to wannan ita ce fi sabilillah shi yasa zamu ga alqur'ani sabil ana idafasa zuwa ga Allah ana kuma idafasa zuwa ga mu'minai akwai wurare da yawa Allah madauki ya dangana sabil zuwa gare shi fi sabilillah kamar nan wannan aya din akwai wurare da yawa kuma a cikin alqur'ani da haka din da ya maimaita wannan fi sabilillah malamai suna cewa sababin haka shine ana idafar sabil zuwa ga Allah kasancewar Allah subhanahu wataala shine ya sanya wannan hanyar domin wanda ya sanya abu nasa ne ana kuma idafar ana raba sabili zuwa ga Allah da ma'anar cewa wannan hanyar ita za ta kai bawa zuwa ga Allah kun fahimci wannan sababi na biyu kenan akwai kuma idafa zuwa ga mu'minai a ce sabilul mu'minin ai shi ma yazo a Qur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga wannan an kira sabilul mu'minin to gashi an ce sabilullah kuma sabilul mu'minin ne a ciki wannan an kira shi sabilul mu'minin ne saboda su mu'minunan hum saliku as-sabil su ne masu shiga hanyar don haka shi yasa duk wanda yake hanya da kake bi za a ce maka kai wato mazowa ko mazoyin wannan hanya ne kai musulmi ne saboda ka bi hanyar musulunci wa anta min ahli al-islam don haka ka bi hanyar musulunci don haka an dangana maka musulunci ba dan kai ka kirkiro shi ba a'a saboda kai mai bi ne mun fahimci wannan abu wannan dai ana nuna ma'anar sabilillah dan malamai suka ce daga nan zamu ƙara fahimtar cewa a cikin abinda mutum zai bayar na dukiyar sa in ya bayar wajen saban Allah to bai yi fi sabilillah ko da yayi ikhlasi in ya bayar wajen taimakawa bid'a to komai ikhlasin sa bai fi sabilillah domin wannan hanyar da ya bada dukiyar sa domin a taimaka mata ba ita ce sabilillah ba mun gano wannan da haka sabilillah anan tana da ma'anoni kuma akwai darussa da yawa a ciki ina fadin waɗannan ne dan bana so mu sake tsayawa akan darussa da nake cewa dinnan mu tsaya wani lokacin zai mana zamu wadata da abin da muka ji ta wannan hanya yanzu mu karanta abin da malam sa'idi ya ambata mana yace thumma qala ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil kwatankwacin waɗanda suke ba da dukiyoyinsu a kan hanyar Allah wato da ikhlasi kuma a hanyar taimakon addinin Allah ta kowace iri ce to kamar waɗanda wato ko kuma kamar ƙwaya ce da ta fidda saba a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wannan mun yi to malam ibn malam sa'idi yake cewa hadha bayanun lil mudha'afati allati zakaraha Allah wannan bayani ne ƙarin bayani ne da fito da abu kuru-kuru dangane da ninkin nan ninkin ba ninki da Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa yana ninkawa bawan da ya ci da dukiya ko ya ba da dukiyarsa don taimakon addinin Allah wanda ya faɗi cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira tana nan zuwa aiko zamu zo mu karanta ta to wannan ayar ita ce nan ake mana bayani in ji malam sa'idi kamar ayat kafin azota ne nan ake gaya mana wannan mudha'afar da aka ce Allah zai ninka zai rubanya ladan aikin mutum to ita ce nan aka fara gaya mana qala shine Allah madauki cewa wa huna qala mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ay fi ta'atihi nan ya fasara mana abin da ake nufi sabilillahi da'ar Allah duk abin da yake da'ar Allah ne yawa da jihadi da abin da ba jihadi ba ginin makaranta taimakawa marayu duk waɗannan abubuwa fi sabilillahi gurgudan dai kuma sabanin da malamai suka yi anan anan amma abinda ake nufi ta'atullah wa mardatihi da'ar Allah da kuma hanyar neman yardar Allah subhanahu wataala sai sai wa aulaha wadda tafi kowace hanya ko anan shine infaqu hafi jihadi fi sabilihi shine wato bada dukiyar nan don taimakawa wajen jihadi a hanyar Allah subhanahu wataala sai ce to wanda yayi wannan ko misalin waɗannan mutanen masu wannan irin aiki kamar sali habbati kamar ƙwaya ce ƙwaya dai mun san ƙwaya ƙwayar ba ƙwaya fa ta sha ta buguwa ba ƙwayar hatsi yawa ƙwayar hatsi mun san hatsi suna ne da ya kunshi nau'o'in hubub yawa kamar sali habbatin kamar ƙwaya ce ambatat saba asanabil nan ku shi ma ku lura Allah madauki ya dangana imbati zuwa ga ita habbadi cewa ƙwayar kamar ita ta fitar bayan kuwa hakikani wa ya fitar Allah ne ya fitar wannan danganawa abu ne min haifu cewa shine sababin sa ma'ana an danganawa ƙwayar saboda in ba ita ai ba abin da zai fita ita din ce ta habaka Allah ya tsirar da ita har aka samu sab'a sunbilatin sab'a sanabil yawa yace kamar sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba a kowanne ko kowace zangarniya akwai mi'atu habba ƙwaya guda 100 sai ce wa hadha ihdarun li surati almudha'afati bi hadha almathal wannan halarto mana ne da surar ninkawa ninka aiki din da Allah yace zai rubanya wa mutum aikin sa sai yazo mana da irin wannan misali din ai mun sha magana a wasu munasabat cewa aikin bawa in ya aikata ana lura in fi sabilillahi ne to ana fara lissafin sa daga nawa daga 700 idan kuwa wata sadaka ce haka ta ganin dama ko wani taimako haka wani iri ba fi sabilillahi ba in an fasara fi sabilillahi a matsayin hanyar taimakon addinin Allah to wannan zai zama kowanne aiki da ba shi ba ladan sa daga ina ke farawa daga 10 duk aikin da zaka yi babu inda Allah ya ce zai bada lada daya duk aikin da muka yi saboda rahmar Allah da kuma abin da zamu zo mu ji a ƙarshen wannan ayar wallahu wasi'un alim nan wannan ita ce ma'anarta wato Allah mai yalwatacciyar falala ne kuma in ya tashi ba da sakamako maimakon in kai daya a baka daya wanda haka ake a duniya ko keke da keke kenan in kai abu kaza sai a iya yadda muka yi dinnan haka zan baka to Allah ba haka yake ba shi idan kai daya sai ya baka 10 in ku a taimakon addinin Allah ne ma kai daya to daga lissafin zai fara ne daga 700 ba daga 10 ba to sannan shi ma har yana fin haka to shine nan malaki cewa wa hadha ihdaru li surati al mudha'afati bi hadha al mathal alladhi kana al abdu yashahiduhu wanda bawa yake gani bi basarihi da wato idanunsa a fi sannan sai fa yashahiduhu hadhihi al mudha'afa bi basiratihi to wannan kuma mudha'afar da za a fada mana wato ribayan yawar da za a ribanya ita kuma za ta zo a nuna mata ya ganta da basirarsa me yake nufi ai tunda mutum ya ga wato abubuwa da idansa yana gani to kuma akwai abin da zai gani da basira tunda da can yayi imani in yayi kaza za a bashi kaza to yanzu ga wani kwatance da aka zo masa shi da misali wanda zai nuna masa da basirar sa ya gani kuma da idansa ya gani shine abin da ke fada ce allazi kana al'abdu yashahiduhu bi basarihi misalin da bawa yake gani da idansa fa yashahiduhu hadhihi almudha'afa bi basiratihi wannan ninkawar kuma za a nuna masa ita ya gane ta da basirarsa tunda yanzu ai kaga ninkawar da za a yi mana na lada cewa ana ninka mana 700 ai ba gani muka kurukuru ba da basirar mu ne wannan kuma sai a kawo mana misali wanda muka saba gani in mun je gona wanda a gona mutum yana gani yadda in ya shuka kwayar gero yan kadan ko kwaya 10 ba za su kai ba sai kaga ya fito da wato yabanya ta fito mai kauri mai fadi kuma haka za ta yi ta girma ta fito da zangarniya ko kara ko wace kara kuma akwai zangarniya daya misali in gero ne wanda kowanne kuma zaka iya samun ma ba iya 7 ba fiye da 7 to a ce kowace kuma Allah ne kawai san adadin da ke cikin kowace amma nan misali aka ba mu kawai da guda 7 sun fidda kowace zangarniya guda 100 saboda a nuna mana cewa daga nan lissafin kan fara na irin wannan sai ce fa yaqwa shahidul imani ma'a shahidul aya sai zama abinda imani ya yadda da shi saboda ganin da yayi na imani sai ya ƙara ƙarfi ma'a shahidul ayan saboda abinda ya gani kuma na ido tunda wannan da idon sai yake gani fatanqadun nafsu idan akai haka sai ka ga rai ya jawo muz'inatan lil infaqi wato tana miƙa wuyanta zuwa ga ba da taimako sami hatan biha tana yi da dadin rai mu'milatan tana kuma wato sa rai li hadhihi almudha'afa cewa za a yi mata wannan ninkin ba ninkin ko rubanyawa aljazila mai yawa wal minnati aljalila da kuma baiwa babba sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu Allah kuma mai ninkawa ne yana rubanyawa ai hadhihi almudha'afata yana yin wannan rubanyawa liman yasha nan kun ga ya ce hadhihi almudha'afa wasu malaman kuma suka ce a ba haka ake nufi ba in kun fahimci zancen da yake nufi muna da sauran lokaci yawa a in kun fahimci zancen da yake magana wallahu yudha'ifu liman yasha shi malam annan cewa yi wallahu yudha'ifu hadhihi almudha'afata liman yasha wasu kuma malamin cewa suka yi a wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ribanyawa ga wanda ya so fiye da 700 ma kun fahimci wannan shi kuwa nan in kun fahimci abinda shi ya faɗa da ya ce hadhihi almudha'afata ma'ana wallahu yudha'ifu hadhihi almudha'afata liman yasha irin wannan ninkawar wace ta 700 din kenan to Allah yana yin ta ne ga wanda ya so kenan ba kowa ake wa ba kun fahimci wannan abu amma wancan na sauran malaman zai fi kasancewar tabbacin in mutum ya bada dukiyarsa fi sabilillah Allah na ninka masa 700 tunda shi ya faɗi wannan abu in dai an samu sharadin ta in fi sabilillah ce ga ikhlasi kuma akwai mutaba'a wato fi shar'illahi in aka samu wannan to Allah madauki zai fara ninka maka daga 700 wallahu yudha'ifu liman yasha ay akthar min dalika Allah kuma zai ninka fiye da haka ga wanda ya so mun fahimci abin daga cikin fa'idoji da suka zo mana kuma har yanzu dangane da wannan da zan fahimta da yace liman yasha mun fahimci liman yasha nan mashi'ar Allah subhanahu wata'ala mutlaka ce ko muqayyada malamai suna cewa muqayyada ce muqayyada da me bi hasabil ikhlasi wa bi hasabi nau'il infaqi وبحسب حاله المنفق وحاله المنفق عليه هكا سكي فدي cewa wannan mashi'ar ta Allah subhanahu wataala Allah zai ninka ninkin ba ninki fiye da wannan madari ba ko din ga wanda yaso ga wanda yaso din nan ana nufin zaka iya yin aikin in yi gada ma ba zai baka ba ko kuwa zai bayo wani fiye da naka ana nufin zai ba wani fiye da naka to fiye da naka nan dan me yasa haka kawai ba tare da dalili ba a'a akwai dalili domin me Allah subhanahu wataala komai da hikima yake shi yasa dama a ƙarshe yace wallahu wasi'un alim to akwai inda malamin suke cewa kasancewar ya faɗi wasi'un alim anan a wani wurin ya ce wasi'un hakim to shi ya nuna cewa da hikima yake abin sa yalwatar abubuwan nasa yadda yake rabawa da hikima ne ma'ana akwai hikima wajen yadda yake raba duk abin da zai raba wani la'alla ni da kai muka bada taimako iri daya ka bada naira dubu in bada naira dubu la'alla kafini ikhlasi in kafini ikhlasi ko an ninka min 700 to kai sai ai maka ƙarin wallahu yudha'ifu liman yasha'i shine abin da ke nufi dan haka ace muqayyada ce gurgudan ikhlasin kaza akalla gurgudan kuma dacewar mahallin da ka bayar wanda suka ka baiwa din in sun dace su ma kuma sannan ta hanyar da ka bi wajen bayarwa sannan kuma gurgudan abin da ka samu shi ma abin da ka siyar din halal ne ko ba halal ba duk wannan suna cikin abin da Allah ke kallo wajen wannan mashi'ar tasa to mu tsallake wannan sai sai liman yasha'i bihasabi halil munfiqi kun gani gurgudan halin shi mai bayarwa din wa ikhlasihi da ikhlasinsa wa sidqihi da kuma gaskiyarsa wa bihasabi halin nafaqati da kuma gurgudan halin shi abin da ka bayar din duke da ka dauka ka bayar wa hilliha da kasancewar ta halal wa naf'iha da amfaninta irin misalin da muka bayar kwanakin nan cewa in ka bada wani abu a inda yafi amfani to zaka fi samun lada fiye da in ka bada shi a inda ba shi da amfani to haka nan in ka bayar daga halal zaka fi samun lada in ka bada haram kuwa Allah madauki ba zai baka lada saboda ba naka bane ga shi akwai bata lokaci mutum ya dauki dukiyar da ba tasa ba ya taimakawa wani abu da shi ba zai samu lada ba eh haka ne mutum barawo in yayi sata sai yaje dauki kudin nan sai ya bayar sadaka ya za a ya samu lada a cikin wannan ba zai samu lada ba komai na lada ba za a bashi ba saboda me dukiyar nan ba tasa bace ashe dukiya taka da ka mallaka ka bada lada ai ka bada taimakonta to nan ne Allah subhanahu wataala zai baka lada Allah subhanahu wataala kuma shi ya san yadda abubuwa suke gudana wa naf'iha yace wa wuqu'iha mawqi'aha da kuma a ce sadakar ko taimakon da ka bayar ya auka a inda ya dace shine wuqu'aha mawqi'aha ya ta auku a inda ta dace sai ce wa yahtamilu la'alla kuma abin da yake nufi an yakuna wallahu yudha'ifu kaga to gashi ne ya kawo abinda Usman lamun suka ambata wallahu yudha'ifu akthar min hadhihi almudha'afa Allah zai ninka zai ribanya fiye da wannan wato ribanyawar wannan kuma tafi bayyana kamar da na ambata mana ko wato tafi nuna falalar Allah subhanahu wataala ban sani ko kuna gane abinda nake nufi in mutun ya bada taimako fi sabilillahi Allah zai bashi ninkin wannan abin sau 700 to kuma yana bayarwa fiye da haka amma sai ce liman ya sha uga wanda yaso kaga wannan tana nuna cewa ƙarin nan da zai akan wancan 700 din nan to yana yin sa ga wanda yaso wancan kuwa shine mabda'i na farko wannan ki tuna mana abinda na sha ga mana din nan cewa ana farawa ne daga 700 kuma Allah yana yin fiye da haka wannan shi ba dai duk gurgudan fahimtar malamai ne yace liman ya sha uga wanda yaso fayutihim ajrahum bighairi hisab sai zama ya ba su ladan su ba tare da hisabi ba wallahu wasi'u Allah subhanahu wataala wasi'ul fadli ne shi mai yalwatacciyar falala ne wasi'ul ata'i kuma bayarwarsa har yanzu mai yalwace la yanqusuhu na'ilun wani mai samu in dan ya samu daga dukiyar Allah ba zai rage abin da ke hannun Allah ba wannan mun san abin da Allah madauki ya ambata a hadisi kudusi cewa da na farkon ku da aljanun ku da mutane za su hadu a wuri guda kowa ya roki Allah abin da yake so kuma Allah madauki ya bashi abin da yake so din nan wannan ba zai rage komai daga abin da Allah yake da shi ba ma'ana abin da Allah ya mallaka ba sai idan in ka dauki allura ka tsoma ta a cikin teku in ka jawo ta inda wannan allura za ta rage teku to haka abinda Allah zai biyo mutane zai rage kun ga ashe Allah subhanahu wataala shi yasa wannan sunayen nasa kullun nake cewa mu yi darasi akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai manya-manyan ma'anoni a sunayen da Allah yake dangana wa kansa. Wasi'ul fadl, Allah mai yalwatacciyar falala ne. Ya fi ƙarfin a ce wani abu nasa kana roƙo zai baka ya ƙare. Yanzu ko abin a wannan hadisin, inda a ce a cikinmu kowa zai tsaya wuri guda, kowa ya roƙi a bashi duniya, duniya, duniya sau miliyan. Wannan duniyar a baka miliyan ɗinta. Kuma duk mutanen duniya, yadda Allah ya ce da na farko da na ƙarshe, ba wai mutanen farko kawai ba, ba mutanen ƙarshe kawai ba, a'a da na farko da na ƙarshe, kuma da aljanu da mutane. Kun ga ko mutane ba mu san iya kasa balantana aljanu, to duk su haɗu kuma su tsaya wuri guda. Kowa ya ce ya Allah so nake abin duniyan nan kwatankwacin ta miliyan ɗari. To Allah zai ba wa kowa, kuma abin da ke tare da Allah ɗin ba zai ragu ba sai idan in ka sa allura a cikin teku ka jawo, in dai za ta ragu, za a ɗauke tekun nan za ta ragu, to abin da ke wurin Allah zai ragu. Wace irin falala ce wannan? Dan me za ka zama mai rowa idan Ubangijinka kushi ne wannan? Ci ga halinsa. Dan me za ka zama ga ɗan uwanka yana buƙata ka hana shi? Kai tunani ba a haife ka fa a duniyan nan da wannan dukiyar ba. Allah subhanahu wa ta'ala, iyayenka sun haife ka ne da halit, Allah ya halice ka ta hanyar iyayenka suka haife ka ba tare da komai ba a jikinka. Don haka duk abin da ka samu na dukiya a nan duniya, Allah ne baka da falalarsa. Waccan falalan nan mai yawa, don haka kai kuma dan me za ka yi rowa? In ka bayar za ka gani Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah yana mai maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa akwai mala'iku guda biyu suna Allah na sako su duk lokaci, suna cewa ya Allah duk mutumin da ya bada dukiya to ka bashi khalafa kamar yayi masa a dukiyar nan. In ka dauki abu kaza ka bayar, mala'ika ne zai roki Allah ya Allah kamar masa kaza din nan, sai kaga dukiyar ka ta karu, abin nan ya sake dawa ba ta kare ba. Don haka ashe bada dukiya baya sa ta rage. Wanda kuma ya matse ya makalkale ya yi zumbulu ya hana, to shi kuma sai Allah madauki ya sa mala'ika ya rika roƙon ya Allah ka sanya masa talafan abinda zai halaka dukiyar. Don haka in marowaci ne kai, kullun ka shirya, Allah zai sa wato dukiyar ka ta halaka. Allah ya tsare mu. To mu yi kokari mu samu wurin tsayawa ko mu kare. Sai ce fayutihim ajrahum bighairi hisabin wallahu wasi'ul fadli wasi'ul ata'i la yanqusuhu na'ilun wala yuhfihi sa'ilun. Haka nan kuma mai roƙo ba zai yawaita shi ba, ba zai wato ba zai dame shi. A ce dan an roƙa an roƙa an roƙa, Allah sai kai kun mun yawa ku bari sai na ba wasu daga baya wasu sa dawo. Ina Allah ba haka yake ba. Ga dai wancan hadisi ba sai mun sake maimaita shi ba. Fala yatawhamul munfiqu, kada mai ciyar da dukiyarsa mai bada taimako yayi zato, anna tilkal mudha'afata fiha naw'u mubalaghatin, cewa wannan wato ribanyawar wai akwai wato kamar an wuce, kamar an faɗa ne dai kawai dan a gwarzantar da mu, amma abun ba zai kai haka ba. A'a, kun fahimci zancen? In an ce mubalaga, ai ana faɗin wani abu wani lokacin dan dai a zuga ka, to ba irin wannan ba ce. Saboda abin da ke gun Allah ɗin ya fi ƙarfin wannan abu, ya fi haka, ya fi haka, ya fi haka, ba sau ɗaya ba. Don haka in ka roƙa aka baka, ko in ka bada dukiyarka aka baka aka ribanya maka, to baya nufin wani abu a gurin Allah zai rage. Sannan suke cewa li'anna Allah ta'ala, domin ko Allah subhanahu ta'ala la yata'azamuhu shay'un, babu wani abu da yake masa girma, wala yanqusuhu al-ata ala kathratihi, a yawan bayarwa duk yawanta shine ala kasratihi la yanqusuhu, baya rage abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ai wace wa ma hadha fa huwa alim, amma kuma duk da haka kusan cewa Allah alimun masani ne biman yastahiqu hadhihi almudha'afa, ya san wa ya cancanci ai masa wannan ribanyawa din, wa man la yastahiquha, ya kuma san wanda bai cancanci ai masa ba, fa yadhu almudha'afata fi mawdu'iha, don haka yana sanya wannan ribanyawan ne a inda ta dace, likamali ilmihi wa hikmatihi, saboda kamalar iliminsa, saboda kamalar hikimarsa Allah subhanahu wa ta'ala. To ina ga sai mu tsaya nan ko yawa a nan gaba, inda abubuwan da za mu ji akwai kuma abubuwa da yawa dangane da falalar ciyarwa da fa'idoji, za mu ɗauko daga wannan ayar sai mu ji shi ma kaɗan, sai kuma mu je alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani. Allah ya ba mu dukiyoyin da za mu ci da 'yan uwanmu, wato mu ba da taimako. Allah ya cire mana rowa a zukatanmu. Allah ya ba mu damar mu taimaka wa juna. Ka bayar, Allah ya maye maka wannan abun, in ka yarda da shi za ka huta. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wannan yaqini din. Allah kuma ya taimaki kasan nan tamu ta zauna lafiya, ta zauna lafiya cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya taimakawa shugabannin mu da ƙarin basirar da za su fidda wato mutane daga wannan hali da ikhlasi da kuma yin adalci da yin abu don wato hidimar al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bamu haɗin kai da wato son juna, ya tsare mu daga wato hasada da nunkufarsi da adawa da kowane irin abu marar kyau. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akwai tambayoyi da ko ma iya amsa su waɗannan dai ba su